Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilo har 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke binnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin jan ragamar shirin namu na yau Alhamis 10 ga watan Janairu 2019. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Fada tsakanin rundunar sojojin Najeriya da 'yan tawayen Islama ta raba mutane 300,000 da muhallansu a arewa maso gabashin Najeriya a cewar Majalisar Dinkin Duniya a jiya Laraba. Shugaban Amurka Donald Trump ya fice kai tsaye a cikin wata ganawa da yake yi da shugabannin majalisun tarayya a jiya Laraba a fadarsa ta White House bayan shugabannin majalisun sun sake yin fatali da bukatunsa. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya kai wata ziyarar bazata a biranen Erbil da Bagadaza a jiya Laraba.
Kanin labaran kenan, bayan labaran duniya za ku ji mabambantan ra'ayoyi a jihar Niger kan inda manyan jam'iyyun siyasar kasar suka sa gaba yayin da dan takarar jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar ya da zango a jihar a yakin neman zaɓe. Sai kuma jamhuriyar Niger inda masu karɓar haraji suka shiga yajin aiki da suka ce yana bisa doka.
Karɓar harajin ma da ake yin cikin doka ne ake yin shi ko? In babu doka mun je mu karɓar haraji. Shine muka ce mu in ba abu doka ba mun ma za mu doka matakai. Doka wanga wadda ta ba mu izinin mu yi yajin aiki ita ce kuma in mun aje yajin aiki su dole ne su kira mu ayi magana.
Sai kuma shirin domin iyali wanda a yau za ku ji inda al'ummomin kasashen Niger da kuma Kamaru suke so a maida hankali bana domin inganta rayuwar iyali da ci gaban kasa kafin waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karatu Baba Yakubu Makeri. Fadar tsakanin rundunar sojin Najeriya da 'yan tawayen Islama ta raba kimanin mutane 300,000 da muhallansu arewa maso gabashin Najeriya a cewar Majalisar Dinkin Duniya a jiya Laraba. Babban jami'in Majalisar Dinkin Duniya a Najeriya Edward Carlon ya fada a wata sanarwa yana mai cewa tasirin fadar na wannan lokaci akan fararen hula ya yi matukar muni kuma ya haddasa tsananin bukatun kayan taimako. Kungiyoyin mayakan sa kan Islama a Afirka ta yamma da suka hada da Boko Haram da kungiyar IS sun kara kaimi a wannan lokaci da ake shirin gudanar da zaben shugaban kasa a Najeriya a watan gobe. Majalisar Dinkin Duniya ta ce rikicin ya sa ma'aikatan jin kai 260 sun bar yankin yan kwanaki ko kuma yan watanni da suka wuce, lamarin da Majalisar Dinkin Duniya ta kira gagarumin ficewar ma'aikatan jin kai tun bayan lokacin da aka yi karin kai kayan agaji na kasa da kasa a shekarar 2016. Gwamnatin Muhammadu Buhari da ke neman wa'adi na biyu a wata mai zuwa ta ce 'yan tawayen sun kara kaimi a wannan fada inda suka fara amfani da jirage marasa matuka suna kai hari akan tungayen sojoji. Shugaban Amurka Donald Trump ya fice kai tsaye a cikin wata ganawa da yake yi da shugabannin majalisun tarayya a jiya Laraba a fadarsa ta White House bayan shugabannin majalisun sun ki yadda ko kuma sun yi fatali da bukatunsa na amincewa da kudin gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico domin dakile kwararren bakin haure marasa takadda ko kuma izinin shiga kasar. Trump ya kira tattaunawa da yi da kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi da kuma shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawa Chuck Schumer a fadar White House abin wato zaman bata lokaci. Ya ce ya tambaye su idan ya bude gwamnati za su amince da bukatarsa na gina katanga. Sai Pelosi ta ce ba za su yadda da hakan ba. To sai dai Pelosi ta yi wa manema labarai karin bayani.
Last night the president spouted more malice and misinformation appealing to fear instead of fact.
Tace a dare da ya gabata shugaban ya bayyana sharrinsa da rashin gaskiya domin tsoratar da mutane maimakon faɗan gaskiya. Tace batun gaskiya shine shugaban zai iya kawo ƙarshen rufe gwamnati da yayi kuma dole ne yayi hakan. Tace yana garkuwa da Amurkawa akan batun gina katanga mara amfani suna aiki ba tare da biya ba. Schumer shima ya gargaɗe shugaba Trump yayin da yake ganawa da manema labarai.
My message to President Trump and my Republican colleagues in Congress is simple.
yace sako na ga shugaba Trump da takwarorin aiki na Republican a majalisar dattawa ko kuma majalisun kasar shine wato mai sauki ne ma'aikatunmu na gwamnati dai suna buƙatar su koma bakin aiki don haka lokaci yayi da kowa zai bada gudunmuwa ta bangaren sa bayan mintoci kalilan a wurin wani sanya hannu akan wani kuduri a ofishin Oval Trump bai sauya matsayinsa ba
I call on Congress to send me a funding bill to secure the border build the barrier
yace ina kira ga majalisun kasa su kawo mini kudirin kudin kare kan iyaka ko kuma gina katanga ko kuma su taimaka a kawo karshen wannan mawuyacin hali da ya shafi mutanen da ba su hawa ba su sauka ba su kuma yi hakan koda ma ba don saboda batun wato shigowar miyagun kwayoyi da kuma miyagun mutane a cikin kasar ba ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Wata ƙara da aka gabatarwa kotu a ranar Talata ta nuna Paul Manafort da ya jagoranci kwamitin yaƙin neman zaɓen shugaba Donald Trump a tsakiyar shekarar 2016 ya yi musayar bayanai akan wato bayanan zaɓe kenan da wani abokin harkarsa mai alaƙa da hukumar leƙen asirin Rasha. Wannan labarin da ya bayyana ya ƙara ba da tabbacin kwamitin campaign Trump ya yi ƙoƙarin yin haɗin gwiwa da wasu 'yan ƙasar Rasha a lokacin takarar shugaban ƙasa sai dai masu shigar da ƙara a matsayin tarayya ba su tabbatar da wannan batu ya shafi yaƙin neman zaɓen ba. Lauyoyin da ke tare da mai bincike na musamman Robert Mueller sun ce Manafort ya yi musu ƙarya akan musayar bayanan. Kodayake Manafort ya musanta hulɗa da tsohon abokin kasuwancinsa Konstantin Klimnik dan asalin Ukraine kuma wanda lauyoyin suka ce yana da alaka da hukumar leƙen asirin ƙasar Rasha. Manafort ya ce ya manta takamaiman abin da ya faru saboda yanayi na hargitsin lokacin zaɓe. Mula da rukuninsa suna bincike ne akan katsalanda da Rashi ta yi a zaɓen shekarar 2016. Kana sabon zargin da ake wa Manafort ya nuna akwai yiwuwar bayanai da Manafort ɗin ya bayar ya taimaka wa Rasha. Hukumomin leƙen asirin Amurka sun tantance cewa Rasha ta yi shishigi a zaɓen kuma ta goyi bayan Trump ya lashe zaɓe. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi wata ziyarar bazata a biranen Erbil da Bagadaza a jiya Laraba inda ya ƙara tabbatarwa ƙawayen Amurka a niyyarta na janye sojojinta daga Siriya kuma ya nemi goyon baya akan matsawa a Iran lamba. Pompeo ya faɗa wa manema labarai da suke tare da shi kafin ya bar birnin Erbil cewa muna da manufa daya wurin yaki da kungiyar Daesh ko kuma kungiyar ISIS kenan da kuma yin galaba akan kungiyar ISIS din da ma Iran kuma wannan abu mai muhimmanci ne gare mu. Pompeo ya gana da manyan jami'an gwamnatin yankin.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Toma da labarin mu bude taskar hotannin namu a Najeriya inda aka shiga yakin neman zabe gadan-gadan kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Mustafa Nasir Batsari ya aika mana daga jihar Niger.
Tawagar yakin neman zaben kujerar shugabancin Najeriya a karkashin inuwar babban jam'iyyar adawa ta PDP da tsohon mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Atiku Abubakar ke jagoranta ta iso jihar Niger da yammacin Alhamis din nan. A cikin jawabin da ya gabatar Alhaji Atiku Abubakar ya dauki alƙawari ne idan har al'ummar jihar Niger suka bashi ƙuri'ar da ta sa ya zama shugaban ƙasa a zaben mai zuwa.
Mutanen Niger, ina so in dauki alƙawari tsakanina da Allah da kuma ku. Idan kun zabi jam'iyyar PDP daga sama zuwa ƙasa, mun yi muku alƙawari matasanmu da matanmu waɗanda sun fi kowaɗanne ne yawa ba za ku rasa ayyukan yi ba za ku rasa sana'an yi ba wannan mun dauka muku alƙawari.
Daga bisani dai naji ta bakin wasu daga cikin magoya bayan jam'iyyar ta PDP akan wannan zuwa na Atiku a jihar Niger.
Nana Honorable Saidu Ndako Idris kusan cewa din yanzu PDP a Niger ta tashi.
Kana ganin PDP za ku ci zabe?
In Allah ya yarda, in Allah ya yarda za mu ci zabe.
Kun ga wani alama ne ko?
Alama ga alama kai na kirkiri.
Sunana Alhaji Sani Farundo, rana ne na farin ciki ga duk wani dan jam'iyya saboda shugaban kasar mu mai jiran gado yau za su haɗu da sauran 'yan jam'iyya domin nuna farin ciki da kuma cimma nasarar zaɓuka da ke tafe nan gaba nan da wata ɗaya insha Allah.
Sunana Hafsat Yakub. An gaskiya muna farin ciki da zuwan shi, muna mishi maraba, muna tare da shi 100%. Allah ya taimake shi ya samu shugabancin kasa ya rike mu. Wahalar da muka yi nan baya mun yi wahala ya yawa.
To amma a nata gefen jam'iyyar APC mai mulki ta ce taron PDP baya tayar da hankalinta domin kuwa sun yi kuma an gani a ƙasa, sannan tsarin yakin neman zaɓen su daban ne. Kamar yadda shugaban jam'iyyar ta APC a jihar Niger Injiniya Muhammad Imam ya bayyana.
By word, yanzu muna word by word meeting da kai suke muna yi kenan. Word by word gobe za su fara su local government za su bi kowane word su ci gaba da campaign. Governor kuma zai zo ya karasa ba wai muna kwana ba ne.
Amma me za ka ce game da masu cewa kuna shirin yin amfani da makudan kuɗaɗe don ku yi?
Muna da kuɗi ne? Ba kuɗi.
APC ba ta da kuɗi?
Ba su da kuɗi. To ina za mu samu kuɗin? Ba mu ɗauke na gwamnati yadda su suka yi ba. Bari mu baka misali. A lokacin da za a yi 2015 general election, ai su PDP sun da yi kudin pension ne suka je suka yi. Kuma mu gashi yanzu za mu je zabe kuma muna ba pension ne a kudin su.
Mustapha Nasir Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
Talaka kamar kuka a kuri'ar kaicinka, in ka rike makamanka ita za ta cece ka.
Talaka kamar kuka kuri'ar kaicinka, ka rike makamanka ita za ta cece ka.
Siyasa a Najeriya kuma sai batun da ya shafi tattalin arziki a jamhuriyar Niger, inda mako guda kacal bayan soma zartar da kasafin kudin shekara ta 2019 jami'an kula da karɓar haraji suka fara yajin aikin kwanaki biyu a jiya Laraba da nufin neman gwamnatin kasar ta canza ra'ayi akan wani shirin cire masu ajiyar kudaden haraji daga ma'aikatar ta haraji a maida ta ƙarƙashin ma'aikatar baitulmalin ta ƙasa. Wakilin Musulmin Muni Barma na da ƙarin bayani.
Tun a watan Disambar da ya gabata ne kungiyar jami'an kula da karɓar haraji Sinayi ta fara yi wa hukumomin Nijar hannunka mai sanda bayan da ta gano abinda ta kira alamun taka doka a wani shirin da ofishin ministan kuɗi ya sa gaba. Lamarin da ya sa aka garzaya kotu inda alkali ya bayo gwamnati rashin gaskiya, sai dai wannan bai canza wa ministan kuɗi ra'ayi ba mafarin wannan yajin aiki. In ji sakataren kungiyar ta Sinayi Musa Umaru.
Doka ta ƙasa wanda ake cewa Code General des Impôts, wanda shine ya kamata ya tsara komi da komi bisa kan labo, ya ba Director General des Impôts wanga namu ƴancin ya zabi mutanen shi. Kenan ba minister ba za a zo a doki takarda ya ce ni ga wanda nake so ya mani ya kama ni mutanen da ya kamata su karɓa haraji. Doka ce tace haka nan. Kenan shi ya kamata ya bi doka, ba doka ta kamata bi shi ba. Da muka je gidan kotu ya aka ce kuna da gaskiya an taka doka. Juji ya ce kuna da gaskiya. Amma shi minister sai ya ce shi bai raba shi wanga na juju can shi ta shawa ba ta shahe shi ba. Doka ko ai ba dan mutum guda ake yin ta ba. Ko shugaban kasa ya taka doka, doka kamata ta tashi.
Shin wannan mataki na gwamnatin shi akwai wata illar da yake yi wa aikin ku ne na jami'an karbar haraji?
Akwai wata illa dan saboda menene? Kamar yanzu duk shekara sai a ce bitalmanin a ce ma ma'aikata ta karbar haraji ga kudaden da ya kamata ku kawo. Kaga miliyar 765 aka ce bana a kawo. To ya za a yi wannan aiki in shugaban namu mai shiga gaban karɓar haraji bai da izinin ya yi ma wa'anga mutane masu karɓar haraji magana, sai wani can wurin wanda ba ma cikin gidan yake ba shi za a yi musu magana. Shi ne muka ce ba mai rada shi ba, in ana yin abu a yi shi cikin tsari cikin doka. Ai can da farko karɓar haraji ai wajen su yake, ya aka mai rushe wajen ƙungiya ta bitalmanin duniya ta ce wannan abu ba daidai bane, wa'anda ke zuwa su ga mutane wa'anda za a karba haraji gare su, su suka san inda mutanen nan suke.
To amma a haka SSH akwai alamar za ku jawo kasa asara saboda kuke tattaro kudaden haraji.
To amma ka san karba harajin ma da ake cikin doka ne ake shi ko in babu doka mun je mu karba haraji, shine muka ce mu in ba abu doka ba mun ma za mu doka matakai.
Babu wata hanyar sulhu sai dai a ci gaba da ja a haka kenan.
Doka wadda ta ba mu izinin mu yi yajin aiki ita ce kuma in mun aje yajin aiki su dole ne su kira mu ai magana. To har yanzu ba wanda ya kira mu.
A shirye kuke kuma a sulhunta?
Shirye muke a sulhunta amma sulhu na daidai da daidai.
Yunkurin da nayi domin jin ta bakin ofishin ministan kuɗi bai yi nasara ba, domin kuwa jami'ar kula da yan jarida a ofishin ministan kuɗi wacce na kira ta wayar telefon bata daga wayar ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Dole dangana, dole hanguri, dole dangana.
Gaida Sile, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka don ka hoiba ku jama ha tambaya ni ke da, ku jama ha tambaya ni ke da, menene duniya, menene dadin duniya, menene duniya, menene dadin duniya.
Kuna so a ce mun ga mace ta yi gaba sabila da makarantar mata yana da wahala sosai.
Abinda nake kira kan matasa ne, wato gwamnatin kasar Kamaru su gaggauta daukan mataki akan ainihin matasa musamman mata bangaren aikin yi.
Mun lura cewa shekarar ta wuce an samu matsaloli iri-iri, sai gani iyali mata da yara da tsoffi sun hita sun bar gidajen sun tayi neman abin duniya wasu kasashe.
Gaskiya abun da nake so shekara ga sabuwa gwamnati ta yi muna harko likita mata masu juna biyu din sun tayi awo sai a ce babu kaza, yau komai in ka tayi awo sai a ce ka biya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke fata iyali na lafiya. Barkamu kuma da ganin wannan shekara ta 2019 da fatar an shekara lafiya. Idan kuna biye da mu, makon jiya shirin domin iyali ya fara neman sanin abin da yafi tsonewa al'umma ido da kuma inda suke buƙatar gani gwamnati ta mai da hankali a kai bana. Muka kuma nemi jin ta bakin al'umma a ƙasashen Najeriya da Ghana. A yau za mu nufi jamhuriyar Nijar da kuma ƙasar Kamaru. Ga abin da 'yan jamhuriyar Nijar ke cewa a hirarsu da wakilinmu Sulaiman Muni Barma.
Ni ne ake cema Sidi Fodi Hamidu. Mun lura cewa shekarar ta wuce an samu matsaloli iri-iri. Me matsaloli iri-iri sai gani iyali mata da yara da tsoffi sun hita sun bar gidajen sun tayi neman abin duniya wasu kasashe. To wannan ka gani ko ba abu ne da ya zama to yana gyara huskar ƙasa ba, abu ne da yake ɓata tahiyyar da ake gayi. Kuma shi gwamnati abin da ya kamata ya yi a wannan gami wannan shekara sabuwa ta kama, bai kamata wannan matan ana barin suna tahiyya ba, suna wahala. Tunda menene wahalar? Ka gani yanzu mace da iya ƙanana sun hita sun tayi neman abin duniya a can watan ƙasa, wannan ƙasa ba su samu za su iskiya ba. Kinan kaga wata matsala ce da ya zamanto kamar wanda malam Hausa yake cewa wuta da ta sa kusu wuta ta yi wuta zahi, kinan matsala ce ya sa suka fita suke so su nemi na kasu a wani wuri. To wannan abin gwamnati ya kamata ta ɗauki matakai, matan da yara ƙanana a hana su fita in an samu aiki ko na abin da aka basu su kama wata sana'a kamar da abin da aka ce ma activity generalist da rebeni.
Sunana Suleiman Bura, masanin tsarin zamantakewar al'umma kasar mu ta Niger. Fiye da kashi 80 na al'umma wannan kasar a karkara suke. Kenan babban abin da ya kamata na farko gwamnati ya yi ya kula da wajen ruwan sha, tunda ke akwai gurare da yawa a Niger an sani ruwan shan ma ya yi wuya. banda wannan a kula da harkokin rayuwar mutane ma'ana harkar likita da ke akwai cututtuka da yawa suna nan hallo mutane matsaloli ya musu yawa kubar cirkin ma na sante kin wani gurin babu shi inda ma akwai kin akwai ƴan matsaloluwa da yawa suna nan na uku hallo ya kamata a diba tsarin karatu a diba a gani yaran ma mafi yawa da yawan su a ƙauyen ne suke kenan wannan karatun yayin ne yake tahiya banda wannan kuma hallo harkokin na kasuwanci da ya kamata mutane su rika rayuwa da su gurin da babu hanya ai hanya wani abu da ya kamata a kula da shi Suleiman harkokin tsaro tunda ke duka wannan talaucin wannan bala'in hallo iya sa wasu wanda ba sa iya hakuri hallo suna karuwa suna karata shi hankali in kana fama talauci ga iyali babu abu da zaka ci kuma ga in hallo aka katari hankalinka can gurin a tashi yake kenan nan gurin ma matsala ce
sunana Habila Rabiu dai babban abin da nake fata nake buri ga gwamnatin kasa ta doka a cikin wannan shekara ta 2019 shine da harko abin kasa sha'ani ilimi na biyu abin kasa harkar kiwon lafiya waɗannan matakai idan aka doke su babu shakka an doki matakai ko kuma an doki hanya wadda za ta kai ga tabbatar da bunƙasa al'umma da iyalai gabaki daya sannan na biyu gwamnati ta yi kokarin dokan mataki na samar da masana'antu wanda bayan samar da ilimi nagartacce ga al'umma ƙasa in aka samar da masana'antu to kaga za a samu hanya kenan ta dokan koda wanda ba su yi karatun bane a cikin masana'antun da gwamnati da kamfanonin da gwamnati ta samar a cikin ƙasa waɗanda suke karkashin ita kulawar gwamnatin wannan abubuwa idan aka yi ina gani babu shakka za a iya ce an cike gibi mai yawa wanda ya shahi tattalin rayuwar iyali da ta al'ummar ƙasa gabaki daya
sunana Hadiza gaskiya abun da nake so shekara ga sabuwa gwamnati ta yi muna kaga dai na harko likita mata masu juna biyu din sun tai awo sai a ce babu kaza yau komai in ka tai awo sai a ce ka biya ba ai in dokan shi ne za a yi maka sai ka biya gaskiya bai kamata ba ya kamata a zan kula da su na kuma wajen aihuwa in ka tai aihuwa sai mu ci a ce babu kaza bai kamata ba in ma aice an kai maka sai ka sai magunguna da kanka ya kamata a ce in an yi ma mace aice wajen aihuwa likita ya kamata ya dauki nauyin wannan duka magunguna amma yanzu in baka sai ba sai dai Allah ya taimaka maka yara in ka kai su likita ga su babu lahiya kuma a ce babu magani a lokacin an ce ana yin abun ga kyautar da ake nan gayi ma yara kanana daga aihuwa zuwa shekara 5 an daina shi yau in ka kai yaro likita wallahi in baka sai magani ba su dai ba su iya baka sai a ce maka babu komai gaskiya ya kamata a rage kudin abun ga abinci abinci yau murka mun sani ba wani abu akwai ba nan ne shehar wanda muke shifkawa balle a she zancen makaranta kuma fisbillahi nan ma adiba muna dauka mana sabon mataki na mu uwayen yara ba wani hali gare mu ba gwamnati yace yana kaza yana kaza yace zai gyara amma kun babu gyara sai ai hota biyu uku ba a biya mu shanin lakwar ba dole in sun gashi in makarantar da kake karanta su akwai nisa bakar kudin taxi dole su yi abun ga su ya ji aiki
sunana Alhaji Salisu Amadu ya kamata su diba su gani tallahin da in kauye suke so ba shi bane a birni suke so tallahin da inda ake rikici wanda babu kwanciyar hankali ba shi bane suke so da inda ke da kwanciyar hankali kenan in ka lissahi a kowane matsayi akwai abubuwan da dabarar da fasaha da ya kamata a kawo musu a lokacin
wakilin ma kasar Kamaru Awwal Garba ya kuma nemi jin abin da al'umma ke nema gwamnati ta mai da hankali a kai na inganta rayuwar iyali a kasar
akan yanayin siyasar da ake tafiyarwa wanda a gaskiya yana kawo dan cikas da kuma matsalolin da yake afkuwa na yan aure a ware na sashen rena English gaskiya ya kawo matsaloli shi ma da dama a yanayin tafiyar da mulki da kuma
da cigaban
al'umma baki daya
sunana Maimunatu Sado jawabin da mai kasa yayi na sabon shigar na 2019 akan maganan mata na farko dai mata a gaskiya ba su da matsayi sosai akan maganan siyasa a kasar Kamaru amma gwamnatin kasar ta yi kokari yanzu kam haka sabila da mun samu su director da aka saka da take nan mace kuma muna kokari dai, kuma muna so a ce mun ga mace ta yi gaba sabila da makarantar mata yana da wahala sosai. To a yanzu dai alhamdulillahi mun ci gaba sosai a makarantunmu, kuma muna neman tallafi ne ga gwamnatin kasar Kamaru da tashi tsaye akan matsalolin da mata suke fuskanta. A batun maganan kamar iyalai, ni zan fara tukuna ma ga yara ƙanana sosai, wanda muna da yara wanda suke tafiya makaranta. Muna so ne dai sabila da mafi yawanci ana cewa an bada tallafi a makaranta, idan ka je za ka yi askin yaro za a bada kuɗi kalilan, sai idan mun je sai mu ta cewa ba hakan bane. To amma a gaskiya a wani lokacin kuma an samu ci gaba sosai, ana bada tallafin kuma ana kula da yaranmu a wannan bangare na maganan karatu sosai, an samu ci gaba hakan.
Ina Abdulaziz Garba, abinda nake kira kan matasa ne wato gwamnatin kasar Kamaru su gaggauta daukan mataki akan ainihin matasa, musamman mata bangaren aikin yi, domin matasa da dama dai suna korafi akan wannan. Kamata yi gwamnatin kasar Kamaru ta saurari kukansu ko dau mataki akan wannan gaskiya, domin ana fuskantar matsaloli na samun aikin yi na matasa. Akwai yawanci da yawa cikin matasan da suke da takardun aikinsu na makaranta, amma gaskiya ta bangaren samun aikin abin ya tittira sosai, kamata a dau wannan mataki.
Nan kuma za mu da sa'aya yau, sai mako mai zuwa idan madaukakin sarki ya nuna mana, ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilanmu Sulaiman Muni Barma a jamhuriyar Nijar da kuma Awal Garba a ƙasar Kamaru da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shiri, sai kuma Chubahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa ya kuma sa wannan shekara ta 2019 ta kasance mai amfani a gare mu duka da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su ne.
An jama cuta mai cutarwa,
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 masu sauraro na albishirin ku fi zo ga sirrin kamawa,
an jama cuta mai cutarwa,
in bacci yake malanta shi ka saurare ni har in gidawa.
Kafin mu kammala ga takaitattun labarai.
Ofishin jakadancin Amurka a Demokaradiyyar Jamhuriyar Kongo ya yi wa Amurkawa da ke kasar kashedi da shugaban kasar yayin da hukumomin kasar ke shirin sanar da sakamakon zabe. Ofishin jakadancin da ke birnin Kinshasa ya faɗa a wata sanarwa da ya kafe a yanar gizo cewa Amurkawa da ke zaune a Kongo su fara shirin barin kasar, kuma kada su dogara da taimakon Amurka. Sakon ya gargadi Amurka wanda su guji wuraren taron jama'a da inda ake zanga-zanga, kana su rika sauraren kafafen yada labaran kasar domin sanin abin da ake ciki, kuma su zauna a cikin shirin kota kwana. Ranar Laraba 30 ga wannan watan Janairu ne da misalin karfe 11 na dare, hukumar zaben Kongo ta yi alkawarin za ta sanar da sakamakon zaben. Faɗa tsakanin rundunar sojin Najeriya da 'yan tawayin Islama ta raba mutane 300,000 da muhallansu a arewa maso gabashin Najeriya, a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya a Najeriya, Edward Kalon, ya faɗa a wata sanarwa yana mai cewa tasirin fadar da wannan lokaci akan fararen hula ya yi matukar muni, kuma ya haddasa tsananin buƙatar kayan taimako.
To masu saurare, nan muka kammala shirye-shirye na safiyar yau, amma kada ku yi nisa, nan da sa 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi, lokacin da Sulaiman Muni Barma zai shigo da shirin na ƙasa, shirin da ke haska fitila kan fice da waɗanda Allah ya jarabta da larura suke yi a fannoni daban-daban na rayuwa. Kafin mai sallama, bari mu yi gaisuwar ta'aziyya ga iyalan Baba Bindi Abdullahi, Mr. Simon Baban Samira, da iyalan Pastor Shehu Musa Elder Enoch, da Yunana Shehu Musa, da kuma Phoebe Samson Achimugu, da danginsu duka. Allah bada jimirin rashi, mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shirye namu duka da rahotanni kuma da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na internet viewhausa.com ko kuma sharhi a shafinmu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin. Musamman Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai da kuma Malam Sidi da ya harhaɗa shiri da bada umarni sai ma injiniyan mu Yau Alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.
Afrique, le monde aujourd'hui.